This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Niya da Dalol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum ma sauraro, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin, ina kuma tare da Ibrahim Garba. A cikin wannan shiri,
wasifan bin ka'idoji ba tausayi ba sani ba sabo.
Wata baiwar Allah da ta ga yadda ake bin ka'ida a nan Amurka, za ku ji sauran bayani an jima. Za ku kuma ji kiran da aka yi wa gwamnatin Buhari da ta Hamza ta gyara hanyoyin Najeriya da suke janyo asarar rayuka da dukiyoyi a kulli yoma. Haka kuma za ku ji ra'ayin masu nazarin harkokin tsaro akan sake bullowar da Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram, ya yi. Yana ikirarin cewa har yanzu shi ne shugaban wannan kungiya. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai. To amma za mu fara da labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kirkirta hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar wadda ta yi watanni 20 tana yi masu shiga tsakani a tattaunawar da aka yi a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Sun ce Mr. Kiir ya ce masu yana buƙatar kwanaki 15 don ya koma gida ya tuntuɓi ɓangarori daban-daban kafin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wannan shawarar da ya yanke ita ce tangarɗa ta baya-bayan nan da aka samu a tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta Kudu da 'yan tawaye, wadda ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka IGAD a taƙaice ta shirya tare da taimakon wasu ƙasashe da dama, ciki har da Amurka da China. Jagoran 'yan tawaye Rick Machar ya ce ya yi mamaki da yadda Mr. Kiir ya yanke shawara irin wannan.
Aƙalla mutane 22 ne suka mutu, fiye da mutum 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashiya ko kuma tashin bom jiya Litinin da daddare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a Bangkok, babban birnin ƙasar Thailand. Takwas daga cikin waɗanda suka jikata 'yan ƙasashen waje ne. Fashewar ko kuma tashin bom ɗin ya auna wani wuri ne da ke da gine-ginen otal-otal da kantuna, inda ke da farin jinin 'yan yawon bude ido. Kamarorin bidiyo sun ɗauki lokacin da bom ɗin ya tashi a daidai lokacin da motoci da kuma babura suke wucewa a wannan wuri da ke da cunkoson mutane. Jim kaɗan bayan aukuwar wannan al'amari ne wakilin muryar Amurka Steve Harmon ya isa wurin. Ya ba da labarin cewa ya ga gawawwakin mutane da aka rufe da fararen ƙyallaye da kuma wasu ɓangarorin jikin mutane da ke watsi a kan titi. Jama'a a wurin ba su ta babancewa an kai harin ne da niyyar kashe mutane da kuma janyo cikas ga harkokin da suka danganci 'yan yawon bude ido da ke wakiltar kimamin kashi ɗaya daga cikin goma na tattalin arzikin ƙasar. Babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Hari mafi muni da aka gani a ƙasar tun makonnin farko na arangamomin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu ƙin jinin manufofin gwamnati a shekara ta 2010 da suka kashe fiye da mutane 90.
To, ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Indonesia sun faɗi yau Talata cewa babu wanda ya rayu a jirgin nan da ya faɗi ranar Lahadi a gabashin ƙasar. Masu ayyukan ceto sun kai ga wurin da jirgin ya faɗi a lardin Papua a karo na farko a yau ɗin nan Talata. Bayan tsaikon da aka samu saboda matsalar fasalin wurin, sun kuma ce jirgin ya yi kaca-kaca. Jami'an sun ce masu ayyukan ceto sun gano gawarwakin mutane 53 daga cikin 54 da ke cikin jirgin na kamfanin Trigana Air mai lambar tafiya 267 wanda ya faɗi dab da lokacin da ya kamata ya sauka a Oshibil. Baya ga matafiya da kuma ma'aikata, jirgin na kuma ɗauke da dala 470,000 da gwamnati ta yi niyyar rabawa ma iyalai matalauta. shugaba Joko Widodo ya gaya ma manema labarai cewa ya umarci ma'aikatar sufuri da ta ƙara inganta tsarin zirga-zirgar jiragen sama don kauce ma hadari irin wannan nan gaba.
Rundunar sojan ƙasar Pakistan ta ce an kashe akalla 'yan yakin sa kai 50 jiya Litinin a lokacin da aka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi akan makuwar 'yan yakin sa kai a arewa maso yammacin ƙasar akan iyakar ƙasar da ƙasar Afghanistan. Wata sanarwa da rundunar soja ta gabatar na cewa hare-haren da aka kai da jiragen saman yaƙi a wurare biyu na yankin Waziristan sun kuma lalata ɗimbin makamai. Fiye da shekara guda kenan da rundunar sojan Pakistan ta kaddamar da kai hare-hare akan 'yan yakin sa kan kungiyar Taliban a yankin Waziristan. An kuma kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin kunar bakin wake ya kashe ministan harkokin cikin gidan lardin Punjab tare da wasu mutane 14. An kashe ministan ne a gidansa da ke gundumar Attock, kimanin kilomita 100 arewa maso yammacin Islamabad, babban birnin kasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi Allah wadai da harin kuma ya ce babu hujja wato yin ta'addanci irin wannan.
Amurka ta
waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tafiya aka ce mabuɗin ilimi. Hajiya Binta Ma'azu, shugabar wata ƙungiyar da ke ƙarfafawa mata gwiwa da kare haƙƙinsu ko kuma 'yancinsu a harkokin mulki ko kuma shugabanci ta Najeriya, ta kawo ziyara nan Amurka, kuma wannan ce ziyarar farko da ta taɓa kawowa nan Amurka. To na nemi sanin da ta bayyana mana irin abubuwan da ta lura da su, sai ta fara da cewa
farko dai dama idan har ka bar gidanka ka fita ko a ƙasar ka kake sai ka yi haƙuri. To ballantana ka je wannan wuri mai nisa kamar wannan waje da ake kiranta America. To Allah ya kawo ni na iso lafiya, amma fa tafiyan ma zaman jirgi ma tawo ma ikon Allah ce wannan ma kawai ya ishe ka abin juyayi da mamaki tare da godiya ga Allah wanda shi ya yi waye komai. Ko kaman nan da za ka yi na awoyi da dama da zai kawo ka Allah shi kansa wannan ma'ikon Allah ne.
Haka ne.
Ita wannan ɓangaren ke nan ba zan faɗi haka ya tabbata ga Allah, duk wannan ma kawai abinka ne Allah godiya ne. To amma akwai wani abu da na kula da su
a
America. Masifan bin ƙa'idoji ba tausayi ba sani ba sabo. To na ga haka
me yasa kika ce masifan bin ƙa'idoji?
Wato ina sakowa Atlanta zan yi connecting jirgi da zan ɗauka ta kawo ni Texas. Wallahi minti 10 ba su tashi ba jirgin nan. Minti 10-15 suka ce man ina da jaka, na ce ina da jaka. Suka ce mu gani, suka duba, suka ce to yanzu nan ba za a yanda za a yi a sakakin saura minti 10-15, amma ga shi yanzu za a rufe kago. Saboda haka jakan nan naki ba zai shiga ba. A dalilin wannan ƙasar da ka tara na ɗibin 'yan kwanakin kayan da zan yi, ina ji ina gani na rasa.
Ban tare numfashinki ba, kika ce kina ji kina gani, kin yi asaran jakan ne ko ko an dage akan cewa sai kin biya?
Ina ji ina gani zama ya same ni.
Oho, wato jirgin dole a sa ki a
na ta kunce minti 10-15. Ku duba jakan nan guda ɗaya ne kawai sai hand luggage.
Kin ɗauka Najeriya ne?
Na duba gabas yamma kudu da arewa an gaya miki zummai. Na ce la haula wala quwwata illa billah alil azim. Ni gani na gaji na sha dogon zama.
To amma kafin ki ci gaba Hajiya Binta, baki ganin bin ka'idan nan yana da kyau, tunda ko kai wa kin ga ba za a bata mu wasu lokaci don ki.
Ne nake son duk in faɗa miki da kanan sai in tsamo kyan.
rashin shin. Ai, wai in baki ne ki san inda na girgiza ɗan wannan lokaci kaɗan na san bin doka yana da kyau. To, a sai ya zo kasance in je in nemi wani alternative jirgi, wato ba sai lallai wannan da na rasa ba in je in nemi. Sai na samu jiraguna wajen biyu da suke ƙasa. Ina zuwa ɗaya ce gaba ɗaya sun gama sai da tikiti sai dai in zan kai kashi gari. Kin ga nan kuma na shiga wani matsala, wani hali. Ɗayan da aka faɗi sai fi ƙarfin kuɗina. Na ce
to kafin mu ci gaba, na san galibi kafin ki zo daga Najeriya na aikin sai tikitin ki zuwa har Texas ɗin ko?
Na sai tikiti na har zuwa Texas, amma daga Atlanta local flight zan samu, inda zan iya so in samu conference ɗin da za a yi 12 ga wata.
Na gane, to amma daga Atlanta baki duk daga Najeriya ɗin, daga Najeriya zuwa
ban samu haka ba.
To ai kin ga kin yi babban kuskure, dan ko zaki kashe kuɗi mai ma yawan gaske.
Kin ga rashin sani ne. To in kai ki dai a takaice maganar da nake gaya miki sai da na kwana a Atlanta ne, da ya kamata in awa ɗaya da ɗan rabi ba zai kai ma awa biyu ba in wuce, sai da na kwana daga nan kuma na tashi da sassafe na tafi airport na sake zuwa na nemo jirgi. Allah ya taimake ni na ma kafin samu sai da na bi wajajen tebura wajen uku huɗu kafin samu wanda zai kai ni da wuri.
To kin ga kuma kuskure ɗaya da kika yi, wato kin ga da kika ga fahimci cewa ba za ki samu jirgin ba a ranar da kika zo ɗin, da kafin ki bar airport ɗin akan yanar gizo internet nan zaki booking ɗinki, ba wai ki zo airport kamar Najeriya irin ka shiga layi ka sai tiketi ba. Ba su cika son haka ba.
To ai sun gaya mun haka, ni kuma ban saba da wannan ba gaskiya, kuma na gaji ga kaya a hannuna.
To aljihunki ya gaya miki.
To kin ga guda kenan, aljihuna ko ya gaya min na ji biki, shi ne babban abin da zan ce miki. Dukan da na fara samu kenan, na awo da Turanci ake ce Johnny
Descombo. JJC. Kun saba Najeriya, an mutum ana ma iya tsaye da jirgi dan ke. To nan ga ko da shi kanshi shugaba Obama ne je zai shiga jirgi ya makara, yana ji yana gani jirgin zai tashi. To nan
dai. Kin ji ɗaya kenan.
To.
Sai kuma zancen taimako wai ta yi maka nauyi din na ina wanda zai taimaka maka. Ka ba shi wani lada ko wani abu duk babu.
Akwai, ba ki dai lura ba ne. Irin masu tura kaya ɗin nan ba? Akwai su, sai dai kawai kila ko ba ki haƙura ba ne.
Dare, sun tashi aiki.
Komin dare suna nan inda jirgi zai sauka. Ke dai kawai kamar yadda kika faɗi Johnny Joscom. To ai kuma akwai abin turawa da zaki iya dora a kai, ki tura da kanki.
Ke faɗa miki, to wannan ne kadai Allah ya taimake ni da kaina na ja ƙarfe na zuba kana na tura na je na nema. Akwai wani shuttle bus da yake ɗaukan mutum ya kai shi inda ya dace, zai samu motar hotel zai ba mutum mafarki.
Haka ne.
Suka yi wannan kan mungana ga kuma tsari na ga oda, ba maganar cuta ba wani ƙasa ba wani zulumi. Aka ɗauke ni aka kai ni ga motocin hotel nan, sai wanda nauyin ka iya za ka iya biya wanda daidai ƙarfin kuɗinka. Yawwa, baya ga wannan kuma wani abin da ya bani sha'awa, babu yawan hatsaniya na iho horn ɗin nan, ki ga tsinin a rikita ka da sauransu komai cikin tsari.
Ina ganin tun da kika zo baki ji horn ba ma.
Yawwa, to ai shi ne kan abin da ya bani babban abin da ya bani sha'awa. Ko wannan ya ishe ka samu lafiyar rayuwarka. Na ɗaya ba ki ɗumewa, ga natsuwa, komai nasu a tsari, ga tsafta waje, ba maganan sauro, ba maganan ƙuda. In dai duk mai son tsafta ya shigo garin nan zai kaman karya ma koma saboda tsaftan.
Sha da ba kwan America.
Allah ya ji kan Alhaji Mamman Shata. Bayan da shugaban kasar Chadi Idris Dabi ya bada sanarwa a makon jiya cewa an ji wa Abubakar Sheko shugaban kungiyar Boko Haram rauni, har ma an maye gurbinsa da wani komandan kungiyar, sai Abubakar Sheko din ya sake bullowa yana ikirarin cewa har yanzu shine shugaban wannan kungiya. Shin menene masana harkokin tsaro ke cewa akan wannan al'amari ne? An jima kaɗan za ku ji ansa, to amma sai an gama shakatawa da wannan waka tukunna. Haka ne, direbobi da sauran masu abubuwan hawa da ke zirga-zirga a kan manyan hanyoyin Najeriya sun yi kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya hamzata ba da umarnin gyara manyan hanyoyin ƙasar da suka lalace kuma suke haifar da hasarar rayuka da dukiyoyi a duk rana. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana da rahoto.
Kungiyoyin direbobin motocin haya da ke zirga-zirga a wayannan hanyoyi ne dai suka yi wannan kiran a wani taron manema labarai a nan Lagos, inda suka ce manyan motocin dako da na kaya musamman madinan fetur su ne suka fi shan wahala sakamakon lalacewar hanyoyin, kamar yadda ɗaya daga cikin direbobin tankokin mai da ke kaiwa da komowa daga kudanci zuwa arewacin ƙasar ya shaida mani.
Sunana Samson Isa. To gaskiya halin da muke ciki a yanzu, akwai wuraren da suka lalace kamar daga Ilori zuwa Makwa, duk wannan har zuwa Kaduna ma hanyar nan ba ta da kyau. Gaskiya muna roko ba wajen kaɗai ba ma, in ka bi ta wajen hanyoyin Lokoja ba gama ba, daga Lokoja ma zuwa masallacin Murtala zuwa Onitsha, duka wannan hanyoyin ma ba su da kyau, yawancin hanyar ma ba su da kyau. Muna roko in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira don a taimaka mana a gyara mana hanyoyi, domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai.
Tuni dai majalisun kasar suka kafa wasu kwamitoci da za su duba matsalar hanyoyin kasar kimanin 50 da suka lalace, sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki da saka jari da ke nan Lagos Malam da Yabu Kurbi, lokaci yayi da gwamnati za ta mika harkokin gina hanyoyin kasar ga 'yan kasuwa tare da mai da hankali akan wasu ababade da za su taimaka wajen ci gaban al'umma.
Dan mi gwamnati za ta kashe sama da biliyan 200 a ce za a buɗe hanyar Lagos zuwa Ibadan? Ba aikin ta bane. Ta ba 'yan kasuwa, 'yan kasuwa za su yi layi 10 zuwa layi 10 dawa. Su za su rika amsa wannan toll gate ya ishe su. Haka kuma ba wai Lagos zuwa Ibadan ba, duk sauran wurare. shi dan kasuwa in ka bashi dama daga ko ina zai nemo kuɗin shi ya saka dan ya jaraba.
Ya zaka dai Najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita 35,000 daga gashin gwamnatin tarayya, kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira triliyan 1.5 daga shekara 1999 zuwa 2015, irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji. Babin Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Ti hanyar mota kuke tsoro ku bi dan laifin ku yayi karfi.
Sabon
gari ku tun muni ne. Jo jo ke gyara ai yo a cikin su yayi zuri.
Sabon gari ku tun muni ne.
Indan haka ne kuke wannan buzurin ku za ku sha zafi.
Sabon gari ku
tun muni ne. Bai sai da ta ba ko kawai ba ma buri ba.
Sabon gari ku
tun muni ne.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da waɗannan shirye-shiryen.
The Voice of America.
Bisa dukan alamu shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya sake bullowa a wani sako da ya gabatar akan rakoda. Yana ikirarin cewa har yanzu shine shugaban kungiyar, kuma shine yawa wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya barna da ta sa sojojin wasu kasashen waje shigowa suna taimakawa wajen kokarin murkushe kungiyar sa. Wakilin muryar Amurka Christian ya dubi wannan al'amari. Galibi idan Abubakar Shekau yana son ya aiko da sako, yakan yi haka ne ta hanyar gabatar da sakonsa akan faifan bidiyo cikin ɗamarar yaƙi kewaye da mayakansa da suka rufe fuskokinsu ko kuma tarin makamai. To amma a sakon baya-bayan nan da ya gabatar, kawai maganarsa ce da aka ɗauka akan rakoda. Duk da haka ya bayyana ɓalo-ɓalo a sakon nasa cewa yana nan da ransa daram, kuma har yanzu shine shugaban kungiyar Boko Haram. Wannan ikirari ya bada mamaki ko ma an ji ta bambara kwai a saboda furici ko kuma sanarwar da shugaban kasar Chadi Idris Deby ya gabatar a kwanan nan, wanda a makon jiya ya ce an ji wa Abubakar Shekau ne kuma an maye gurbinsa da wani komanda a matsayin shugaban kungiyar Boko Haram. Haka kuma shugaba Deby ya yi ikirarin cewa a shirye kungiyar ta Boko Haram take ta shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin Najeriya. Mai nazarin harkokin tsaro na wata kungiya da ke hankorin ganin an yi adalci da cibiyarta ke Najeriya, Bawa Abdullahi Wasi, ya ce sakon da Abubakar Shekau ya gabatar shaida ce cewa an samu rarrabuwar kawuna a cikin kungiyar ta Boko Haram.
He has the fear of his colleagues that they have now left him on his own, that is the commanders, the other commanders. And he has the chair of the government.
Bawa Abdullahi Wasi ya ce yanzu shi Abubakar Shekau din yana jin tsoron cewa abokan harkarsa sun bar shi ko kuma sun juya masa bawa, wato komandojin kungiyar, ga kuma tsoron gwamnatin Najeriya da yake ji. An dade ana ta yayata rahotannin da suka sabawa juna akan halin da Abubakar Shekau din yake ciki. Akwai lokacin da rundunar sojan Najeriya ta yi ikirarin cewa an kashe Shekau, to amma me zai faru? Sai aka ga Shekau ya bullo da sakonsa a faifan bidiyo. To amma kuma yayin da cikin 'yan watannin da suka shige kungiyar Boko Haram ta ci gaba da gabatar da sakonnin da aka ɗauka a kan faifan bidiyo, tun a watan Fabrairu ba a sake ganin Shekau a faifan bidiyo ba. Bawa Abdullahi Wasi ya ce idan ka saurari sakon da Shekau ya gabatar, akwai alamar cewa baya cikin hayyacinsa sosai, ila kuma alama ce ya arce ko kuma an ji masa rauni a fafatawa da ake yi tsakanin 'yan yakin sa kan da jami'an tsaro. A saboda haka,
he wouldn't want people to see him not in physical disability. He wouldn't want people to see some sign on him.
Bawa Abdullahi Wasi ya ce ba zai so wato shi Shekan ya so mutane su ganshi a tagayyara ba. Haka kuma baya son mutanen su ga wata alama jin rauni a jikinsa. Nan ba da jimawa ba dai idan Allah ya yarda sojojin haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da makwabtanta ƙasashen Chadi da Kamaru da Jamhuriyar Nijar da kuma Benin za su haɗa ƙarfi domin yin kaca-kaca ko kuma fatatakar 'yan Boko Haram. T tun dai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tsare kan ragaman mulki a ƙarshen watan Mayu, kungiyar Boko Haram din ta kashe ɗaruruwan mutane. Madalla, ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari a kan faife. Waƙa bakin mai ita aka ce tafi daɗi.
Na damba, haɓe ji fito da ƙaramar hukumar kuna kaɗe jihar Gombe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muryar Amurka a madadin al'ummar ƙaramar hukumar kuna kare muna ne ka saban ta'aziyya ga masarautar mai sausanadiyar rasuwar sarkinsu. Da fatan Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa ya ba wa ɗan uwa da dangi jimirin wannan rashi da aka yi. Da fatan kuma Allah ya gafarta wa dukkan mamaki a yau.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Ingur jihar Yobe Najeriya. Haƙiƙa matakin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ɗauka na ganin an magance cin hanci da rashawa a Najeriya tabbas ya yi daidai. Ganin yadda ƙasar nan ta daɗe tana fama da azzaluman shugabanni, tabbas Muhammadu Buhari muna buƙatar ya yi ƙoƙarin magance wannan matsala da ta'addabi a cikin wannan ƙasa.
Muna fata za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi. A halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai.
Shugaban Sudan ta Kudu Salvar Kiir ya ƙi rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yaƙin basasar da ƙasar ta shafe watanni 20 tana yi. Amurka ta dage kan matsayinta na cewa sai lallai jami'an da China ta turo su tsare tare kuma da matsa lamba ma mutanen da China ke farautar su koma gida su daina. Jiya Litini ma'aikatar cikin gida ta ƙi cewa komai kai tsaye kan wasu zarge-zarge waɗanda jaridar New York Times ce ta fara bayyana su. To amma ma'aikatar ta bayyana ƙararrawa cewa aikata hakan ba tare da tuntubar Attorney General ɗin Amurka ba babban laifi ne. Wannan haƙiƙa babban laifi ne a dokar Amurka, a cewar wani mutum wanda yake bayyana matsayin gwamnatin ta Amurka. Shugaban Sudan ta Kudu, ko in ce aƙalla mutane 22 ne suka mutu, fiye kuma da 120 suka samu raunuka a sakamakon wata fashewa ko tashin bom jiya Litini da dare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon buɗe ido a Bangkok, babban birnin ƙasar Thailand. Jami'an Indonesia sun faɗi yau Talata cewa babu wanda ya rayu a jirgin saman nan da ya faɗi ranar Lahadi a gabashin ƙasar. Masu ayyukan ceto sun kai ga wurin da jirgin ya faɗi a lardin Papua a karo na farko a yau ɗin nan Talata bayan tsaikon da aka samu.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, yanzu dai nan kusan karfe 3:30 na dare ne a agogon Washington DC, kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin, Jummai Alice ke fatar a wuni lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.